na ji daɗi kwarai da gaske ganin manya-manyan malamai da ɗan uwa da abokai waɗanda muke harkar karatu da karantarwa da su suke jagorancin linzamin wannan ƙungiya ta Al-Nasiha da nan jihar Plateau da sauran jihohi na Najeriya. Na kuma yi farin ciki kwarai da gaske da ganin wannan haɗuwa tamu a yau ta samu halarta ta manya-manyan malamai da kuma wasu cikin abokai da muka jima ba mu haɗu da su ba, musamman kuma daraktan wannan makaranta mai albarka malamina na Alƙur'ani Sheikh Muhammad Nabi, malamina a jiya, malamina a yau, malamina a gobe. Malam, ina ƙara addu'a Allah Ubangiji ya ƙara maka tsawon kwana mai albarka, ya ƙara maka lafiya da kariya, ya albarkace ka da zuriyarka kuma ya sa a gama lafiya. Malama na shida ta bani maudu'i cewa in yi magana akan maudu'i mai taken aurenki mutuncinki ɗabi'unki mutuncinki. Tana turowa na ce wannan maudu'i ne mai kyau ba sai na yi gyara ba, kuma ba zai hana ɗan yi kwaskwari ma ba maudu'in. A madadin a ce aurenki mutuncinki kuma ɗabi'unki mutuncinki, na fi ganin a ce aurenki aljannarki mutuncinki kuma ɗabi'unki, ko ɗabi'unki kuma mutuncinki. Abinda ya sa na ce aurenki aljannarki, babu wadda ta fi cancantar ta nemi aljanna ta hanyar aure kamar ƴa mace musulma. Babu wata hanya da Allah ya sauƙaƙa ta ga mace wajen samun aljanna kamar hanyar aure da biyayyar aure da kyautata aure. Hanyar aure ta fi kowace hanya zama shortcut, ta fi kowace hanya ƙullarwa ga mace ta sama mata bypass inda za ta je zuwa aljanna cikin sauƙi sama da sauran ayyuka na musulunci. Ayoyi na Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa duk macen da ta kiyaye aure, ta kiyaye ɗawainiyar da take cikin aure, da daɗinsa da wahalarsa duka ta haƙura da shi a haka, to akwai sa tsammanin tukuncinta shi ne samun aljanna. Don haka aurenki aljannarki. Ku sani Allah ya yi umarni a Alƙur'ani cewa a aurar da ku mata, waliyanku mata kar su bar ku a gida, sawa'un ƴan mata kuke ko zaurawa. Allah ya faɗa cikin suratul Nur, wa ankihul ayama minkum, ku aurar da gwauraye daga cikinku. Al-ayama jam'i ne na al-ayyim, al-ayyim kuma shine man la zawja lahu min al-hara'ir wal ahrar, ya'ya waɗanda ba bayi ba, maza da mata a aurar da su. Waɗanda suka fi cancantar su shiga cikin wannan aya su ne mata, domin su ne sai an aurar da su, amma maza suna iya aurar da kawunansu. Su mata ba sa iya aurar da kansu. Allah ya ce fanki inhunna bi izni ahlihinna, ba a iya aurar da su sai da izinin wato waliyansu. Amma namiji idan ya yi aure ko babansa da yadda ba auren ya inganta, sai dai su sa kanta da baban. Amma ita mace idan ta yi aure ba izinin babanta farikahuha batil, aurenta bai yi ba. La tankihul mar'atu wa la tunkah, mace ba ta aurar da wata, kuma la tuzawwiju nafsaha, ba za ta aurar da kanta ba kuma ba za ta aurar da wata ba, dole ƙarƙashin waliyi shi zai aurar da ita. Wannan shi yasa na zama wannan ayar ta fi tabbatuwa a kanku, ku mata, da Allah ya ce a aurar da ku. Don haka lallai aljannarki aurenki. Ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku yi aure, duk wanda ta ƙi yin aure daga cikinku saboda tana ƙyamar auren, ko tana ƙyamatar institution ɗin aure, ko kuma ita ta wadatu ba ta buƙatar ladan da ake samu a aure, ko kuma saboda tana wata harka ta zama zamani da tasa idan tayi aure tana gani aure zai ka mata cikas akan wannan harka ta zamani ba saboda wani dalili na shari'a ba take yin aure saboda ta kyamace shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba ita hadisi ne da inganta wanda Ibn Majah ya rawaito a cikin sunan Malam Albani ya inganta shi a cikin sunan Ibn Majah daga Nana Aisha Allah ya kare yarda a gare ta ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni yace aure yana daga cikin sunnata duk wanda bai aiki da wannan sunnatawa ba to ba ni ba shi duk wanda ta yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba shi ba ita sai muga ta ina za ta kwaci kanta a ranar kiyama ranar da ake neman ceton wani ma da bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ballantana shi ya tabbata kuma cewa hadisi wanda Imamul Ahmad ya rawaito a cikin Musnad Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Sahihul Jami' as-Sharif daga Al-Husayn ibn Mihsan Allah ya kare yarda gare shi yace gogwarsa ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi tambaya ta waɗansu bukatu nata da ta gama za ta tafi sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da ita azatu zawjin anti kina da miji sai take da shi eh ina da miji sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaya kike ga mijinki yace wallahi ya rasulullahi ban gaza ba la alu minhu illa ma ajastu anhu ban gaza ba ban gushe ba wajen masa biyayya da kyautatawa da yin dukkan abin da ya dace da ni in inganta zamantakewar mu a iya abin da zan iya sai dai abin da yafi karfi na sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fanzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naru yace to ke zaki bincika ki ga yawa kanki amsa yaya kike da mijinki domin ki sani wannan miji naki shine aljannarki shine wutarki kaga wannan hadisi ya fito da shi fili aurenki aljannarki daga duk wanda take bukatar hanya mai sauki wajen samun aljanna to aure ya fi komai sauki a wurinta namiji kafin ya samu aljanna hanyoyin da suke kansa da Allah ya dora masa suna da yawa abubuwan da za su tabbatar da nagarta a wurinka bayan haƙoƙin Allah akwai haƙoƙin mutane masu yawa laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi zamul qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili was-sa'ilin wa fi riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث وانا دقا لبيا في تبتا عكم مذا واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وانا دقا في تبتا عكم مذا abuwa da yawa na shari'ar Allah akan maza in firu suka kifafan wa fiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah duk wannan sun taru akan maza amma ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kaita miki abuwa guda hudu yace da su kawai zaki shiga aljanna wannan ya tabbata a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abdurrahman ibn Auf wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sallati almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti idan mace tayi abu hudu to na biyar din ta kai shi ne aljanna guda uku haƙoƙin Allah guda ɗaya kuma haƙƙin mijinta za ka ita daga haƙƙin Allah sai haƙƙin mijinta ta kiyaye sallah ta kiyaye azumi ta tsare mutuncin kanta sannan kuma ta yi biyayya ga mijinta yace za ta shiga aljanna ba kawai za a ce ta shiga aljanna ba duk kofofin aljanna za a ce da ita zaɓi wanda kike so ki shiga za ka darajar aure tana iya kai mace darajar da sallah da azumi na mace mai lafiya mai yin nafiloli da taɗawu'i wanda ita ba ta da miji ba za ta samu ba akwai ta baiwar Allah da ta turo min wata tambaya kwanakin baya ta turo wata doguwar tambaya. Kace mallam nagode hadisi ne, ya za a yi in samu mai zurbi wannan hadisi cikin ayyuka ni ba ni da miji? Nabi bibiya sani na nake da ita wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha, yake hakuri sai Allah ya kawo miji. Ba sai na ga muku wannan hadisi ba. Ai daga ji kun san hadisi ne irin wanda suka shafi mata kadai a cikin gida. Zaka duk macen da take da miji za ta samu aljanna cikin sauki idan ta bi ka'idojin da Allah ya daura akan aure. Wata tana iya cewa a cikin aure akwai wahalhalu, a cikin aure akwai musulawa daga waɗansu mazajen, akwai tauye haƙƙi daga wajen waɗansu mazajen. To duk matar da take cikin irin wannan kuma ta fi sauƙin samun aljannar sama da wanda daɗi kawai take ji. Don haka in dai aljanna kike so, to ki haƙuri da halin mijinki. Wannan matar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita fanguri aina anti minhu, bai ce da ita aina huwa minki ba. Yaya halinsa? Yana da kirki, yana kyautata miki, ya baki haƙoƙinki, yana girmama iyayenki, yana kula da bukatunki. Duk bai tambaye ta wannan ba, yace ke ki la'akari da yaya kike gare shi, ba yaya yake gare ki ba, saboda shi ne aljannarki da wutarki sai ki zaɓa. Ba kuzuri ba ne wajen rashin samun aljanna a ce mijinki bai da kirki. Ba ta mijinki yana da kirki ki samu aljanna ba ƙarƙashinsa. Biyayya ga miji biyayya ga Allah ne, ba don shi kike bin sa ba, saboda Allah kike bin sa. Sannan ku sani, idan mace tana da miji sai Allah ya bata miji mai daraja, za ta iya samun matsayin da inda ba don albarkacin wannan mijin ba, ba za ta je irin wannan aljannar ba. Kofofin aljanna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kamar da yake cikin hadisi cikin Bukhari, akwai kofar sadaka, akwai kofar azumi, akwai kofar jihadi. Galibin waɗannan, musamman jihadi, musamman azumin da sai kin tambayi mijin izini ya baki dama ki in azumin lafiya ne, musamman kuma yawan sadaka, wannan galibi maza sun fi cinyewa a ciki. Mijinki yana iya zuwa babbar aljannar da ke inda an barki da ɗan iya aikinki ba za ki zuwa wannan aljannar ba, amma albarkacin mijinki idan mijinki ya zo shiga aljanna, Allah ya ce hum wa azwajuhum fi dhilalin ala ra'aiki muttaki'un. Duk gidan da mijinki zai shiga a nan za ki shiga. Misalin da zan baku a nan shi ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aura guda 11, in an tara su gaba ɗaya da aikinsu duka ya kai ya cika awon da zai zama daidai da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ila ne gidansa aljanna, shi ne alwasila allati la tanbaghi illa li 'abdin wahidin min ibadillah. Wani gida ne a aljanna, shi ne kololuwar aljanna, shi ne kololuwar wato aljanna wanda daga saman sa sai dai al'arshin Allah. Gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. Gidansa shi dawa, shi ne iyalansa. Waɗannan iyalan su da kansu ne suka ci jarabawar samun alwasila ko albarkacin mijinsu. To kin ga a ce albarkacin mijinsu ko min darajarsa inda zai je ga kafar ta ga taki. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane albarkacin aure da Nana Aisha ta ci. Zai tashi yana lafiya. Har ita ka ji tana ce da shi kana yin sallah hatta ta tafattara qadamak. Alam yakun Allahu qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sai kan ba Allah ya riga ya fa maka baya, zaka ta wahala har kafar ta tana faffashewa saboda tsananin sallah. Ita tana yin sallar ne? Bari ta ce da tana ma cewa me yasa kace wannan? Bara ka zo baka zauna ka huta abinka. Yace afala aqulu 'abdan shakura. Wannan duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana nema masa ne da ita da su da shi da su. Shi kadai yayin sallar, amma ita kuma za ta ci ladar sallar tare da shi albarkacin aure. Wannan shi ne kaɗan daga cikin ladan aure. Hakika aljannarki aurenki, aurenki kuma aljannarki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zina qiyamul layli. Nana Aisha tace tana barci, takin bai da fadin da zai iya isar ta yayin sujadarta a nitse. Idan ta miƙe kafarta yana iya kaiwa ya cinye shi fudin har ya kai inda yake sujada. Sai ya biya tattare kafarta ta idan ya zo sujada, in ya sujada sai ya gama kallonsa ya tashi. Ashe ita tana ta barcinta tana kwance, har ma sai ya nade kafar ta don ya tabo ya sujada, amma sallar wasu yake yi saboda albarkacin aure. Baka aurenki aljannarki. Wannan gaba tana nuna muhimmancin aure a wurin mace kusan ya fi muhimmancin sa a wurin namiji. Abubuwan da suke cika ga namiji ya sa ya shiga aljanna ba dole sai an samu aure a ciki ba, amma ke aure yana ɗaukan wani ɓangare mai tsoka wajen samun abin da zai kai ki aljanna. Za ka hakika ki kula da aure saboda yanda namiji zai kula da aure shi yasa don Allah ya saukaka miki sai yasa miji ki kwaya ɗaya ne shi ko yana da mata har guda hudu saboda miki sauki yanda zaki yi biyayya in aka raba miki hankali aka ce mazan biye ba zaki iya ba Allah kuwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha doka idan biyayya ga wannan miji guda ɗaya zai iya sa ki samu damar shiga aljanna bai kamata a wurin ki a matsayin ki na kyamace ki sakaci da dukkan damar da zaka sa ko dadi ko wahala shekara 20 shekara 40 shekara 60 kuka yi da mijin kadai amma a je a shigar da ke cikin aljanna inda zaki samu an-na'imul abadi yusalmar mu idan ki riga kin shiga kenan ba a fita har abada Allah ubangiji ya albarkace ku ya sa ku yi aure kuma ya albarkace ku a cikin auren ya zama auren ku sanadiyar aljannar ku gaba ta biyu ita ce dabi'un ki mutunci ki sani ya ƴar uwata dabi'u suna da matukar tasiri akan mace cikin rayuwarta lokacin da take zaune a gida kafin ta yi aure da yayin da ta yi aure tana tare da mijinta da kuma idan dalili ya sa auren babu shi saboda miji ya mutu ko auren ya mutu a duk yanayi na mace na farko da na tsakiya da na ƙarshe din nan hakika tana da bukatar jarin dabi'u masu yawa da halaye na karimci da daraja masu girma waɗanda su za su yi defining din shin wannan tana da mutunci ko ba ta da mutunci mutuncinta shine mutuncinta a wurin Allah mutuncinta shine mutuncinta a wurin mutane duk wanda bai da mutunci kwata-kwata zai iya rata mutunci a wurin Allah kuma ya rata mutunci a wurin mutane domin ba a samun mutunci a wurin Allah kuma a rasa a wurin mutane domin duk abin da Allah ke so ya dace da fitrar dan adam ma yana so duk abin da kuma dan adam baya so in dai ya dace da fitra salima ta dan adam to dama Allah baya so ne haka mutuncin da zaka yi kai daraja a wurin Allah irin wannan mutunci da shi zaka yi daraja a wurin mutane in dai mutanen nan mutane nagartattu ne don haka kina da bukata a matsayin ki na ƴa musulma ko uwa musulma a kowane yanayi ki kyautata ɗabi'unki domin ɗabi'unki su ne mutuncinki a wurin Allah su ne mutuncinki a wurin mutane akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin aure da mutunci ko kuma aure da ɗabi'u shi yasa aka haɗa wannan topic ɗin magana akan aure da magana akan ɗabi'u da farko ɗabi'unki ma su suke ba da dama har ki samu damar da za ki yi auren idan ba ki da ɗabi'u ba za ki samu miji ba ko da kin samu miji idan ba ki da ɗabi'u auren ba zai yi ƙarko ba ko da auren ya zauna to auren ba zai miki amfani har ya zama aurenki aljannarki ba idan ba ki da ɗabi'u don haka ɗabi'u suna da tasiri a rayuwar kowa amma suna da rayuwa suna da muhimmanci a wurin mace musamman ɓangaren mutunci da kamun kai idan mace tana da ɗabi'u mai kyau to za ta zama ta yi daraja kafin ta yi aure ko annabawa galibi ɗabi'u mace suke fara jan hankalinsu su aure ta kafin sauran abubuwa da Allah ya mata baiwa ko na halitta ko na ilimi ko na dangi ko na dukiya ko ma na menene da za a iya cewa wannan yana da amfani ƙari akan amfanin da mace take da shi hakika amfanin ɗabi'unta shi ke cetonta a karon farko Allah ya bamu misali a cikin suratul Qasas akan annabi Musa alaihi salam ya yi tafiya ya bar Masar tawajjaha tilqa'a Madyan ya je garin Madyan sai ya samu mutane suna ɗiban ruwa shi kuma dai karkashin wata itaciya ya zauna ya jingina yana jiran Allah ya baku mu samu ko kuma Allah ya kawo yana jira daga Allah rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir yana zaune a cikin wannan yanayi sai kawai Allah ya turo ɗaya daga cikin ɗan mata guda biyu waɗanda suka zo ana kokawar ɗiban ruwa su kuma sun tsaya sun tare dabbobinsu ba sa kokawa tare da mutane mutum mutuncin siyasa Annabi Musa ya ja hankalin sa tuntuni yaga cewa wajada min dunihim imra'ataini tabidan ga wadansu ɗan mata can ya tsinkaya yaga mutane suna kokawar idan ruwa amma hankalin sa ya fi zuwa ga wadansu mata guda biyu su suna tare dabbobin su sai mutane sun gama kokawa idan sun kare warwaso su kuma sai su samu daga baya kira da ra'a cikin wannan yanayi ba a samu damar da zai yi magana da wata daga cikin su ba amma sai Allah ya turo ɗaya daga cikin su ta yi magana da shi sai Allah ya ce halinta shi Allah ya fara faɗa kafin ta yi magana saja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya sai ɗayar su ta tunkaro wurin Annabi Musa tana tafiya a cikin wato yanayi irin na kunya mace mai kyawawan ɗabi'u kana gane ta a waje kana gane ta a ciki kana gane ta ko tana cikin hijabi da niqabi ko tana cikin gida kuma cikin hijabi da niqabi ko a magana idan mace tana da ɗabi'a mai kyau zaka gane shi ta Allah bai faɗi komai ba kawai ce tamshi 'ala istihya saboda duk wanda take tafiya 'ala istihya ka san ta hada sauran dukkan abin da ake bukata wanda la yajma'uha illa al-haya don haka sai ta yi masa magana a ƙarshe Allah ya ce Allah ya mata tukunci da cewa yana cikin talauci a sanadiyar talaucinsa ya samu aiki a gidansu wannan yarinya a sanadiyar tsoron da ya fito da shi yana jin tsoro ya samu aminci a gidansu wannan yarinya kai ƙarshe ma ya samu dama mahaifinta ya ce inni uridu an unkihaka ihdabnatay hatayn zan auren maka da ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu Annabi Musa a lokaci ɗaya zai yi inkari inda bata cancanci ta aure shi ba amma yayi murnan da har ya sa yayi masa aiki na shekara goma yana kiwo a gidan domin a bashi wannan yarinya yarinyar ta yi tsada saboda ɗabi'unta yarinyar ta yi farashin da Annabin Allah aka jawo yaro har gidansu saboda ɗabi'unta ashe ɗabi'u yana iya jawo miki-miki har gida ɗabi'u yana iya jawo wa mace mijin da ya fi kowa tsada shine miji daga cikin annabawa ko da yanzu ba annabawa ai akwai magadan annabawa ko da ba magadan annabawa a kuma da ke akwai magadan annabawa ko akwai masu sauraron magadan annabawa ko akwai masu biyayya ga magadan annabawa hakika ɗabi'ar mace wallahi ita ce farkon jarinta akan komai shi yasa Annabi Musa alaihi salam bai yi wata ba Allah ya ba shi wannan mata kuma wannan mata ita ce Allah ya gaya mana ta zama babbar abokiyar aiki gare shi a cikin da'awarsa domin ya tashi ya tattara gaba daya tsara bi ahlihi ya dauke ta da iyalansa duka ya koma da ita kasar mata wannan auren ya jawo mata albarkar wato albarka a duniya na yawon bude ido ta tashi daga wata kasa ta tabi wata kasa albarka ta addini da ta zama matar Annabi cikin annabawan Allah cikin ummul azm ta zama uwa kuma ga ƴaƴan wannan Annabi wannan duka ɗabi'unta ne ya jawo mata karkashin ta ja'atu ihdahuma tamshi 'ala istihya sannan kuma imra'ataini tabidan mace da take kokarin wato rashin shiga cikin turmutsin maza mace da take gani akwai bambanci tsakanin maza da mata idan dai ke kira da kunya cikin sallalle akwai bambanci a tsakanin namiji da mace idan an zauna da kuma a cikin mu'amaloli na yau da kullum wannan kaɗan kenan daga mutuncin mace kafin ta yi aure sannan mutuncin mace bayan ta yi aure idan kina da kyawawan ɗabi'u zai sa mijinki ya yarda da ke iyayenki su yarda da ke ƙawaye da abokai da ƴan uwa su yarda da ke maƙota da dukkan waɗanda suke kewaye da ke su yarda da ke kai Allah maɗaukakin sarki ma zai yarda da ke kuma za su yi miki shaidar alkhairi ga babban misali Nana Aishatu As-Siddiqatu binti Siddiq Habibatu Habibillah alaiha ridwanullah matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu babban kalubale a rayuwarta wadda bata taba samun shiga cikin kunci a rayuwarta irin na wannan ba kuma wata mace tana da imani amma ta yi har ta mutu ba a taba mata jarabawa irin jarabawar wanda da mutuncinta da matsayinta da gidan da ta fito da gidan da ta shiga amma aka yi mata kasafi akan tayi guna amma a ƙarshe wa ya kwace ta halinta ya sa Allah ya kwace ta da kansa saboda bayan duk wannan magana ta cika gari ta saka wa mutane shakka da yawa, an samu mutane da yawa sun jawo kansu shiga wuta a sanadiyarta. Ya ta har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata dama ta je gida ta je ta zauna, sai wannan matsala ta kau. To da al'amari ne da ya rikita kowa, ba wanda ya san amsa akai. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san wanda zai iya fitowa al'amarin ba, don al'amari ne na gaibi, ba wanda zai iya tona asirin wannan al'amari sai Allah kaɗai. Amma ƙarshe Allah maɗaukakin sarki da kansa yace ai ita tsarkakakkiya ce. Allah da kansa yace al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Allah maɗaukakin sarki yayi bina na Aisha ta zama jagora a cikin dukkan wata mace da za ta zama tayyiba a duniya a cikin zamanin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda a sanadiyar ta aka ce at-tayyibatu lit-tayyibin ita ce. Don haka duk wata mace da ta zama tsarkakakkiya tana biyo bayan nana Aisha, ce wanda Allah da kansa ya tsarkake ta. Kuma ita da kanta ta zo tana kuka tana cewa bata yi tsammani matsayinta a wurin Allah, ya kai yadda Allah zai saukar da ayoyi ana karantawa har zuwa ila an yaji sallahu al-ardu wa man alaiha, ana karantawa saboda nuna darajarta da matsayinta. Ba me ya kai ta ga wannan? Mutuncinta da ɗabi'unta. Mutuncinta ya sa Allah da kanta yace bari in tsaya mata in kare mata mutunci. Wannan shi ya sa an daina saukar da Qur'ani da wahayi. Amma wallahi Allah yana tare da ke, zai tsare miki mutunci in dai kina da mutunci a tsakaninki da Allah, ko da waɗansu ɗan banza sun so taɓa miki mutunci. Kuma idan kina gidan aure, Allah maɗaukakin sarki zai zama gatanki akan tsare miki mutuncinki. Matuƙar kina da kyawawan ɗabi'u kuma kina yi saboda Allah, a wurin mijinki Allah zai tsare miki mutuncinki, a wurin iyaye da ɗan uwa da dangi da abokai da maƙwabta Allah maɗaukakin sarki zai tsare miki mutuncinki, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsare mutuncin nana Aisha. Kuma wallahu waliyyu salihin wa huwa yatawalla salihin. Allah shine wanda yake jiɗintan al'amarin mutane na gari. Wato in kika zama nagartacciya mai kyawawan ɗabi'u, Allah da kansa ne zai tsare miki mutunci. Sannan bayan aure kina iya zama fata da aure, amma har yanzu idan kina da mutunci Allah zai tsare miki mutunci. Ba dole bane sai mai aure kadai ke iya zama mai mutunci, saboda akwai wanda tana so ta yi auren saboda Allah amma a wurin Allah lokacin bai yi ba. Akwai wanda kuma ba ta bukatar ta yi auren, don haka ba ta yi auren ba, kuma auren bai zama wajibi ba a kanta. Ba wajibi bane aure idan mace tana da kyakkyawan garkuwa na imani da nagartar da za ta zauna ta kiyaye mutuncinta, aure bai zama wajibi ba a kanta, ko da ita da kanta take da zai aure ba. In dai za ta kiyaye mutuncin addini, musamman wanda ba ta taɓa auren, ta samu ladan, yanzu kuma tana so ta keɓe ta yi bautar Allah, ko kuma tana jin tsoron haƙƙoƙin auren ba za ta iya karewa ba, ko kuma ba ta samu wanda take so ba, sai ta zauna a haka tana jira. Wannan matar ba ta yi laifi ba a wurin Allah, matuƙar ta kiyaye wannan mutunci da ɗabi'a. Ga misali a kai, nana Maryamu alaihi salam, mahaifiyar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam, ai ba ta yi aure ba, ba ta kuma taɓa aure ba, kuma har ta bar duniya ba ta yi aure ba, amma ya rage mata daraja da mutunci. Baka ta riƙe wannan ɗabi'u na mutunci, sai suka zama shune jarinta, ba aure mai jarinta na mutunci ba. Aure yana jawo mutunci ga mai mutunci, amma idan ba kya da mutunci ko kin yi aure ba kya da mutunci, idan ko kina da mutunci ko ba ki aure ba kina da mutunci. Nana Maryam alaiha salam ba ta yi aure ba, kuma ta haifi ɗanta Isa ɗan Maryam, kamar yadda Isra'iliyat suka ruwaito tun tana yar shekara 13 ne. Amma a bayan wannan sai ta ƙara shekara 40 a duniya, don sun tabbatar da ta yi shekara 53 a duniya kafin ta bar duniya, amma ba ta taɓa yin aure ba. Amma duk da haka idan Allah ya tashi yabo nagari, tana cikin waɗanda ake farawa da su. Me yasa? Nagartarta da mutuncinta. Wallati ahsanat farjaha fa nafaqna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin. Ta zama aya ga dukkan duniya saboda mutuncin da ta kare na kanta. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafaqna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin. Ta kasance cikin nagartattun bayin Allah masu biyayya, masu da'a ga Allah, kuma ta kiyaye mutuncinta, sai Allah ya sa darajarta bata gushe da duk da bata aure ba. Allah madaukakin sarki har ya nada ta zama as-siddiqa mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa amma bata taba aure ba ashe ba dole sai aure ke kawo mutunci ba mutunci yana zaman kanta ne mai aure tana bukata marar aure ma tana bukata haka ki kiyaye dabi'unki da mutuncinki kuma zaki iya haka koda baka da aure na naka dubo ki binki kuwa ne kuwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin tara bazaura amma ta dauki dogon lokaci bata da aure bayan ta aure magaje guda biyu daga baya ta zo ta zauna tana kasuwancin ta tana rike mutuncin ta ta kuma da mamacin da tafi kowace mace mutunci da daraja tun ana zamanin jahiliya ballanta na bayan zuwan musulunci wannan shi ya jawo mata Allah ya mata tufici da ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba imani ne ya jawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare ta ba don babu imani shi ma a lokacin da ya aure ta yana zamanin makunta ta dini man kitabu walal iman haka da ya jawo ya aure ta mutuncin ta kana tsammanin wannan kudin nata shi ya jawo ya aure ta a mutuncin ta da darajar ta shi yasa mutuncin ki shine babban jari ki ko kin yi aure ko ba ta da aure sa'annan kuma wasu daga cikin mata ko cikin sahabbai ko cikin tabi'ai za ka ga bayan mutuwar mijin sai su ce ba za su sake aure ba Ummu Aiman har ta tsufa har ta girma ba ta yi aure ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba ta yi aure ba har Abubakar radiyallahu anhu yana kalifanci yana daukar Umar su zo su kawo mata ziyara so da mutuncin ta ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana kai mata ziyara khalifofi a bayan su suna kai mata ziyara bata rasu ba sai a lokacin kalifancin Uthman ibn Affan amma wannan duk da haka bai rage mata mutuncin ta ba duk da cewa bata da aure ashe mutuncin daban auren daban idan suka haɗu biyu to wannan shine cikakkiyar mace mai aure kuma mai mutunci sai zama auren ta mutunci ta amma akwai da ta yi auren amma ba mutunci akwai da kuma ba ta yi auren ba ko kuma mutunci wata daga cikin tabi'ai ana ce mata Ramla yar Az-Zubair ibn al-Awwam kun san shi ɗaya daga cikin dattijan majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna garba ce tana cikin ƴaƴansa na ƙasa kuma ita ce ƴar autarta kawwa take wa Abdullah ibn Zubair ta yi aure kun tana yarinya sai auren daure inda budurwa ita da mijinta mijinta sunansa Uthman ibn Abdullah ibn Hakim ibn Hizam shi ma jika ne na sahabbul annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ta ji daɗin zama na auren soyayya da ita da wannan ta haifa mata yara biyu sai dai jihadi sai yin shahada ita ce ita ba za ta sake aure ba sai ta zama ta duk wanda ya zo neman ta manyan malamai manyan sarakuna sai da kowa yana neman wannan ƴar gidan daraja ce amma ta ce ba za ta sake aure ba har sai da ta yi shekara 37 tana zaune a gwangwa tana ibadar ta kuma ta rike mutuncinta amma wannan mutunci bai ragu ba sai a ƙarshe ne karshe karshen rayuwarta ta auri khalifa wato abin nan dan Marwan ibn al-Hakam shi ya sa shi ya roƙa kaninta shi ya roƙa ya roƙe ta bayan duk an yi ta nema sai ya roƙa mata ya roƙe ta daga baya sai ta aure shi inda ba ta fi dadin wancan mutuncin ba bayan shekara 30 da wani abu tana gwaruwa akwai da zai aure ta amma har zuwa lokacin kowa yana neman ya aure ta ashe mutuncin ki shi ne darajar ki shi ne mutuncin ki gabar gance ta kuta da ƙarshe ita ce idan Allah ya sa kin kiyaye mutunci kuma har Allah ya sa kin yi aure me ya kamata ki kula da shi domin auren ki ya dore har ya zama miki aljannar ki ba kowane aure ne ke zama miki aljanna ba abin da za ki kiyaye ne guda uku da za su taimaka wajen sanya auren ki ya zama miki ya saba miki aljanna abu na farko addinin ki abu na biyu iyayenki abu na uku mijinki waɗannan abubuwa guda uku idan na ce addini shi ne haƙƙin Allah haƙƙin Allah shi ne yake cikin idan sallatul mar'atu khamsaha wa tamat shahraha da sauran duk abin da yake san haƙƙin Allah ne a kanki duk yadda kika yi biyayya wa miji idan ba su yi biyayya wa Allah ba za ki je aljanna ba duk yadda kika yi biyayya wa miji ko kuna son miji ko kuna son miji ya so ki sai kika saki hanyar Allah kika bi hanyar bokaye ko ɗan tsunki saboda ki zaman lafiya da miji to iya rabon shi a nan duniya ne miji ya bi ki sai kuma zaki bi shedan ku je wuta zaka kargarin neman jara auren kuma ki take hanyar Allah haƙƙin Allah shine na farko kuma yana gaba da haƙƙin miji idan mijin ki fasiki ne to ba zaki bi shi biyayya akan fasikan shi ba idan mijin ki ya umurce ki da wani abu na sakon Allah ba zaki maka biyayya ba idan mijin ki yana aikata wani abu na haramun ba zaki taimake shi akan aikatawa ba la ta'ata inna ma ta'atu fi ma'ruf ba a yin biyayya sai akan abin da ya dace da umarnin Allah haka ki kiyaye haƙƙin Allah shine na farko sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsadanci shine addinin shi tun kafin mar'atu da arba sai ce a auri mai addini yace alaika bi zati dini tare da ta da mutane suna aure saboda kyau suna aure saboda kudi suna aure saboda yanayin matsayin mace yace kai kuma ka auri mace saboda addini tare da ta da yace na hore ka da kai haka don haka ki kiyaye matsayin addini wannan shine abu na farko na wajibi akan ku domin samun aljanna a wurin Allah abu na biyu shine ki biyayya ga iyayenki musamman kafin ki aure ki biyayya ga iyayenki a wajen aure kar garin aure ko garin soyayya ki saba da miji da iyayenki ki rubuta iyayenki lafiya haƙƙinki bai kare a kanki saboda kin yi aure ba kai dai bayan kin yi aure haƙƙin miji ya tsara nasu ne amma har yanzu akwai naku sannan kuma ki biyayya ga iyayenki a lokacin da kike gidan aure ba abin da zai faranta musu rai kamar ki zaman lafiya da su da mijinki ba abin da zai bakanta wa babanki ko mahaifiyarki rai kamar a ce yau mijinki ya kawo kararki ki biya kokarinki ki tsare wa iyayenki mutuncinsu kar ki bari mijinki ya kawo kara duk yadda za a yi ku kasanta a tsakaninku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kin ga mijinki yace mace ta gari ita ce wadda idan ta yi wa mijinta laifi za ta zo ta kama hannunsa ta rike tana kuka tana cewa ba zan haƙura ba ba zan yi shiru ba sai kaya ke mini kina da irin wannan kaskantar da kai ga mijinki duk abin da ya sa miji ya gagara warwarewa tsakaninsa da ke ya gagara warwarewa tsakaninsa da wani sabbaci har ya kai ga iyayenki haƙiƙa karancin mutuncin ki yayi yawan da akwai barazana akan aljannar zaka ki kiyaye kar ki bakanta wa iyayenki sakamakon aurenki sannan abu na uku shine ki kiyaye shi wannan miji na ki biyayya da da'a da binta sau da kafa da faranta mata da dukkan karfinki da sadaukar da dukkan abin da Allah ya baki na hankali da tunani da magana da aiki ya kamata ki tabbatar da cewa inna ma huwa jannatuki wa naruki annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗi wannan daga abubuwan da za su gyara wa mace auren ta ya kai ta aljanna kiyaye haƙƙin Allah kiyaye haƙƙin iyaye da kuma kiyaye haƙƙin miji sannan sai kuma menene abin da zai kiyaye miki mutuncinki har ya kai ki ga aljanna ko da kina da aure ko da ba kina da aure abubuwan da za su kiyaye miki mutuncinki a mutuncinki abubuwa guda uku na farko shine wato shawawar da ɗabi'unki ce a matsayinki na mace shawawar da ɗabi'unki na daraja da za su sa a ce wannan mace ce ta gari shawawar da ɗabi'u sun hada da kyakkyawar mu'amala da mutane wa khalitun nata bi khuluqin hasan da kuma kiyaye karki cutar da wani an ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wata mace nan ga ibada ga sallah ga azumi ga yawan sadaka amma ba ta da kirki tsakaninta da makwabciyarta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya fil nar kar wuta ce haka sai ga wata kuma ga sallan farilla amma ba wani yafi da yawa ga azumin farilla amma ba wani azumin yafi da yawa sadaka kuma tana yi dan daidai dan kadan kadan amma tana da kirki ga makwabciyarta annabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya fil janna ita yar aljanna ce ashe da bi'unki da kyakkyawar mu'amala da mutane zai sama miki aljanna sama da yadda kika kula da nafiloli tsakaninki da Allah kuma kika manta mu'amala tsakaninki da mutane idan nace mutane mutum na farko shine wanda kike da kusa da ita wakin ce mafi kusanci da ke a duniya bayan kin yi aure kishiyar ki wanda bata da dadin fada ki sani daga cikin abin da za a ajiye a biki tambaya akai a lahira, wallahi har da yadda kika zauna da kishiya. Allah ba zai tambaye ki tsakaninki da miki kadai magana ta kare ko da iyaye da yaya ba, sai an tambaye ki yaya kika zauna da kishiyarki, domin ita ce mafi kusancin makwabciyarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wata mace ta rena abin da za ta kyautata tsakaninta da makwabciyarta, ko da kofato ne na akuya idan ta yi farfesu da kofato ba, ta kumfata wa makwabciyarta. Akwai makwabciyar da ta wuce kishiya ne wanda ga ɗakin cigara ta da kofar kidata ta kirkin kire kishiyarki ya kai yadda inda a ce kofato ne na akuya kadai kika samu kika dafa, ki kumfata ki san mata ita ma ta saba, ballantana da kika yi farfesu kayan ciki, ballantana idan kina da kuɗi kina aiki, ballantana idan wani abu naka ya tashi na farin ciki. Wallahi ku sani yana ɗaya daga cikin rahamar Allah a gare ku shine da ya kaddara muku samun kishiya. Duk abin da kada Allah ya yi daidai ne kuma ba ku shiri a ciki. Allah madaukakin sarki ya san da rauninku, shi yasa Allah ya sa ki samu mataimaki yadda za ta taya ki. Duk wata mace ta san wallahi akwai abubuwan da ba za ta taɓa iyawa ita kadai ba, wata ba za su iya su biyu ba, wata ma ba za su iya su uku ba. Ayyukan gidan miji yana da yawa, ayyuka ne na neman aljanna wanda kai kadai wallahi ba za ka iya ɗaukar abin da sai an taya ka. Shi yasa Allah ya san aikin yana da wahala ba za ka iya kai kadai ba. Kuma da yake aikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi na kowane gida wahala, shi yasa ya sa matan suka zauna a lokaci guda ɗaya sun tara, saboda guda ɗaya biyu uku huɗu ba za su iya ba. Shi yasa Allah ya tara su su tara suka yi aikin tare. Ko kuma sauran mutane duk aikin ka da za a yi a gida Allah ya sani iyaka karfinka guda huɗu za su iya, shi da aka ce ai aure har zuwa guda huɗu. Don haka wallahi aure da ƙarinsa a gare ku ya fi amfani sama da yadda yake amfani wa namiji. Idan kika mutu wannan mutum da kike ta alfahari da shi za ki zauna da shi shi kadai, idan kika mutu shi zai raini ƴaƴanki, wane raini ƴaƴanki? Kishiyarki. Idan kika yi tafiya wa zai rike miki gidan ya yi wanka ma yara su ga makaranta, ya rike miki abubuwa na cikin gidan ya zauna daidai, mijin ma ya zauna daidai, wa zai rike miki wannan? Babu wata a duniya sai kishiya. Duk wata mace da za ki tuna a duniya daga kan mahaifiyarta zuwa ƴarta da ya haifa zuwa ɗan uwanta, akwai ayyukan da ba wanda za ka iya tsaya ki akan mijinki sai kishiya kadai. Miji ce ba ta bin ba, za ka fi sani da cewa kyawawan ɗabi'unki wallahi suna daga cikin darajar mutuncinki. Kuma Allah ya turo mala'iku suna sa ido akan yadda kike da kishi yake suna rubutawa, kuma za a kai lahira a zo a baki a ce ki karanta. Abin kunya ne a wurinki, ba ki faɗi jarabawa a wurin mijinki ba sai ki zaki faɗi akan kishiya. Wallahi mace ta yi abin kunya ika idan a sanadiyar kishiya ta shiga wuta. Kin ci aljanna a sanadiyar mijinki, kin ci aljanna a tarbiyyar iyayenki, kin ci aljanna a wajen haƙƙin Allah, amma matsalarki da kishiya ta sa an ce ya zama miki shabaki ba za ki je aljanna ba. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda zai je da aikin zuwa aljanna, ga sallah ga azumi ga sauransu, amma ya daki wannan, ya zagi wannan, ya ci mutuncin wannan, akan wannan zai sa a kwashi ladarsa a ba wancan, a kwashi gurbin wancan a bashi. Ashe akwai matar da take yin aikin babbage duk sannin da take yi ta kishiyar ta ce sai da ta cuci kishiyar, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zagi wane kishiya tana zagin kishiya ko ba ta zagi, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daki wane kishiya tana zagin kishiya ko ba ta tana dubin kishiya ko ba ta yi. Duk abin da zaki yi kishiyar ki bala'i ku suna rubutawa. Wallahi karki bari sanadiyar biyayyar ki ga iyayenki, sanadiyar biyayyar ki ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sanadiyar ki ta wuce ga mijinki, duk sun kai da zaki ga aljanna amma kishiya ta hana ci aljanna. Allah ya sa a gane wannan karatun. Sanena daga cikin abin da zaki kyautata ɗabi'unki da mutuncinki su zauna shine kamun kai. Kamun kai mutane suna girmama kamun kai, mutane suna ganin mutunci a wurin mace na farko shine kamun kai. Ko babu abinda Allah ya kimanta a kanku kamar mutunci? Kita idan Allah yana magana akan masu mutunci, duk da akwai maza masu mutunci amma mutuncin mata yake faɗa, saboda Allah yana girmama muku mutuncinku. Innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat yu'inu fid dunya wal akhirah shin ba a yin kagatiwa maza ne amma kagatiwa mata shi Allah ya magana akai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo jera abubuwa guda bakwai da suke sa mutum ya shiga wuta a cikin hadisin Bukhari da Muslim na Abu Huraira sai ce wa qadful muhsanati ghafilatil mu'minat shi maza ba a musu kagafi ne amma mutuncin ku yana da daraja a wurin Allah na musamman kar ku zubar da wannan mutunci kamun kanki shi ne sa Allah ya tsaya miki kuma shi ne sa duk duniya ba su tsaya miki ko wani ya ce to mutuncin ki wallahi in kina da mutunci da kamun kai duk duniya za ta ce wanke wallahi kariya ne sai dai ya tsaya miki amma akwai wanda ba ta bukatar ma wani ya zage ta ta riga ta zage kanta tun ki ne sallabu na uku da zai kare miki mutunci shine samun madogara inda ce madogara shine idan kina gida kafin ki aure kina karkashin iyayenki idan kin yi aure kina karkashin mijinki idan babu miji babu iyaye to ki nemi sana'a idan akwai miji akwai iyaye ma sana'a yana taimakawa mace idan kuma babu sai mace idan mata da hanyar samun wani abu nata to yanzu za ta iya sai da mutuncinta sai da ita mace in daraka komai akwai abin koyarwa to dole kuma ya kace sa mace komai kirkinta wata rana tilo zai kai iya sa ta ta dace ce za ta zo da mutuncin hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim da waɗannan mutane guda uku da suka shiga kogo Allah ya tsere da su wannan matar da ta je neman abinci a wurin dan uwan dan babbanta ai ne mutunci ce amma me kai ta dole da rashi haka kar ki bari ki shiga cikin rashin da har wata rana wani zai nemi amfani da wannan rashin naki wajen neman ya yaudare ki haka ki nemi sana'a ki nemi aiki hanyoyi na sana'a na mata a yanzu suna da yawa manzon Allah sun sanar da bai hana kowa daga cikin matanka neman wani abu na ta ko da za ta mallaka ba shi ma yakan amfana da abin da suka mallaka yakan zo wurin matar ta yace hal inda kun min shay ai yakan bai kawo ta bane bane ta yace akwai wani abu in tace babu saboda bai da shi in tace akwai sai ta kawo nata sai a ci yana shiga dakin ummu salama ya sha zuma ai ba shi yake zuman ba matar ta Zainab binti Kubayma kafin da suwar ta ana ce mata ummul masakin ta dauke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin masakin da mutane da suke cikin ahlus sufa wanda suke zuwa bara da neman abinci ita za ta daba ana ka musu ba dai kaje amfani da wannan bara kudi ba kudi na Annabi sallallahu alaihi wasallam kudi su ne na kansu nana Aisha Barira ta zo neman a biya mata kudin banta nana Aisha ce ta biya bara kudin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam waɗannan duka suna nuna ballanta kuma nana Khadija lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ya hana ta kasuwancin ta don haka ki nemi sana'a ki nemi wani abu yana shiga miki ke ma ko kina da aure ballan ta kuma idan baki da aure idan ba haka ba to wata rana garin neman biyan kurfi garin neman tufafin da zaki ta garin neman abinci kai wata rana garin ashoguma wallahi kike da mutunci Allah ya tsai Allah abu na ƙarshe shine abubuwan da za su iya rusa miki mutunci da kuma aure su iya hana miki samun aljanna abubuwan da za su iya rusa miki aurenki kuma ki iya rasa aljanna ki kula da su abu na farko shine annushu saba wa miji da zama mai taurin kai in miji ya faɗa kafin ya gama ke bakin amsa wallahi zai iya raba ki da mijin musamman wannan bakin naku ina tabbatar muku wallahi kaso mai yawa cikin mata sun rasa auren su ne saboda harshen su wata mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta amma wallahi ba ta samu albarkacin tarewa da manzon Allah bisa saboda bakin ta akwai asarin da ya wuce kira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta fa ta zo gida har Annabi sai ya shiga daki da ita ya zo ta ba ta ce a'udhu billahi minka kano da ta iya wata ba sai a'udhu billahi da kai a'udhu billahi da minka sabiki da gidan ku kuma wallahi ta tafi har abada baka wannan bakin naki zai iya koranki kafin a tare da ke zai iya koranki ko kin haifi ya 12 kuma galibin mata an ka ga rigima tsakanin su da madadin su a uwan kafin ya fada ta fada in ya fada kuma ta riga shi kuma ta fi haba ku ciye wallahi da harshen duk matan Annabi sun zaga suna da ladabi wajen magana. Nana Aisha ta zo ta dan faɗi magana akan Safiya, Annabi sun kalma ya bata rai ya ji fuska tace tuttu ila Allah wa rasulihi, na duba ga Allah, na duba gare ka, kun ga farko ya ga mata da yalanci, ya naga ka canza fuska tace wannan kalman da ka faɗa ne ba, tace na janye Allah ya fahimci shi kana magana ta kare, amma wato tace to ne baraza je kan ba gunto bace kariya na mata rai. Wallahi kina da hankali da harshen ki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce idan dai kika ga mijinki ya canza fuska, kar ki yarda ke fuskar ki ta sake burmushi sai kin ga mijinki ya yi. Amma wallahi wata gaba ta malam idan nan ta faci ka tsokane ta, wallahi zaka iya kwana baka yi bacci ba. Wallahi sai ka ce zaka kwana baka yi bacci ba. Sai ku gami da Allah ko kai ne aka baka tiket din aljanna sai ka ba wannan yarinyar. Allah ya kiyaye ku. Saboda wannan mushin din a sanadiyarsa fa Allah ya ce a dace ku, a sanadiyarsa Allah ya ce a sake ku wannan taurin kan wallahi ta kamo na nushu da gunna fa idan gunna wajiru gunna bil madaji mene wadribu gunna akan da Allah ya ce ai duka kan karshe ma Allah ya ce wa iyata baraka in kun gara ba su wadi in je bara tijara alinki ba wallahi za a wata ya barki. Sannan abu na biyu da zaki kiyaye da yake iya rusa miki aure shine wato tsananin kishi. Akwai matar da saboda ba ta da waye ta zauna da miji shekara 30 da ya babu, amma an aure wata ita kuma ta fito da farajin kishi. Adabu matar da ta yi rashin hankali kamar wanda ta zauna da mijinta ta haƙura da shi shekara da shekaru, wayo a sanadiyar zai aure ita kuma ta fita, in ka fita zai fasa yin aure ai nan da ma inda za a bore a cikin duniya. Kina da hankali in mijinki ya ce zai yi aure sai ki ce to lallai nan gani nan bari nan ne ya kamata kiritina shi ma ya kada ganewa ya aje kuma yanzu da dabi ya zama na musamman, to sai waccan ta zo sai ki zama kece champion lillahi al'amru min qablu wa min ba'd. Ke da ma al'amarin Allah ya tabbata a gare ki a da kuma har yanzu ma yana tabbata a gare ki, amma wallahi in dai kin gane arithmetic din to karki ya da mijinki ya ce zai aure ki kuma a lokacin wacce ce zaki nuna karfi ki hana, saboda karfinki daban karfin namiji daban, kuma shine annabi da ya dihi uqdatul nikah, Allah ya bashi igiyar auren ki yana rike da shi a hannunsa zai kawo ni kuma cince da yace ya kawo ba naki ma a hannunsa yake, zaki ya fada da shi irin wannan ai duk wanda aka ce za a yi mata kishiya ta koma kawai ta ɗauki yawan wuridi la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa Allah ka sa a kawo ne alheri, amma maganin fada kuma ta yi kukanta ta share hawaye, amma wallahi in kika ce za ki fada za a yi fada kuma ƙarshe za ki faɗi a fadar kuma wancan za ta zo bayan an gama fada. Kuma in banda ke da wauta sai za a yi shafi ƴaƴanki waɗanda kike kishi da ita kuma ki barta ita ce za ta kula da yayan, kina da mani in an sake ki gadar ki tafi da yayan mun bayan kin yi ta mata tsiyaya zai barki tafi da yayan waccan da baki ta tsin ita za ta zo ta rike yayan kuma ki zo sai ki roƙe shi kina waya yana kin daukawa kafin a turo miki yayan ma ranar juma'a. Saboda haka wallahi ki kiyaye za ka tsananin kishi yana kashe miki aure, ba ana fi kishi ba mai tsanani ne aka hana. Sannan abu na uku da yake kashe miki aure kuma ya hana ki jin daɗinsa bayan mashuhi da kuma tsananin kishi shine miyagun mashawarta. Miyagun mashawarta cikin ƙawaye duk wanda ta yarda ƙawayenta ne za su koya mata yadda ake aure, duk wanda ta yarda fina-finai su za su koya mata yadda ake aure, duk wanda ta yarda ba mijinta ne zai gaya mata yadda za a zauna da shi ba wata ce za ta gaya mata yadda za a zauna da shi. Wallahi ko babanki bai kai ya gaya miki hakikanin mijinki ba, mijinki ne ya kamata ya gaya miki ya yake. Idan babanki ya miki hudubobi ran da za a miki aure ki rike basirar babanki, babanki daban mijinki daban, kina zuwa gidan mijinki sai kuma ki fara neman auren shi me kake so me baka so, babanki bai san me yake so ba, babanki ya san abinda shi yake so ne kuma ya gaya wa mamanki, amma ba dole mijinki kuma shi yake so ba, zaka tinki da mijinki me yake so ki kokarin ki gane wani lissafi a nan babban abinda zai rike miki aure, in kuma kika kishi ya kashe miki aure shi zai ci kokari da yesin ki da nodin ki ya zama menene yesin mijin ki menene nodin sa kowanne mutum a duniya yana da zuciyar ta yana da abin da yake so da abin da baya so to tunda an ce ke ki dishi to ki gano me yake so sai zama kira shi kike so ai ba dole bane zama a dabi'ar ku irin kamshin turaren da kike so shi yake so amma ki kokarin canza kanki ya zama irin abin da yake mata kamshi shi yake miki a turaren da ke kuma yana mata wari sai ne ki dauke shi ne wari ne daga ranar shi ne ki ga an zauna lafiya duk abincin da ke miki dadi idan mijinki shi baya so ki hakuri ki koya wa kanki ne mijinki yake so sai ki ga an zauna lafiya duk sutura da ke dinkin sa zai ga ki aurin ki ya miki wasu na yabo amma mijinki baya yabo ki koma me yake so fa inna ma huwa jannatuki wa naruki abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda ya zama kuskure Allah ya yafe mana Allah ubangiji ya mana albarka tare da ku gaba daya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.